Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 25 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alpha Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a saurare mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yako makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Babban Attorney General na Amurka William Barr ya ce rahoton kwamitin bincike na musamman rabin malabe samu wata shirya da ke nuna cewa Donald Trump ko wani da ke alaka da shi sun hada kai da Rasha domin katsalandin a zaben 2016 ba. Yau Litinin Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani bincike mai zaman kansa a harin da aka yi wasu masallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan da ya kashe mutane 50. Sai kuma rikici da rikicin siyasa a Sudan ta Kudu da ya yi sanadiyar haifar da ƴan gudun hijira da suka guje gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau da ƴaƴansu.
To kanan labaran kenan, kamar kuma yadda kuka ji a kanan labarai, Baba Attorney General na Amurka William Barr ya ce babu wata shaida da za iya tsaya kai a hukunta shugaba Donald Trump a cikin rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller wanda ya gudanar akan ko Russia ta yi katsalanda a zaben Amurka na shekarar 2016. Ga abin da dai masu sharhi ke faɗi.
Amma wannan kawai wato ya bada sharhi ne akan feji hudu ya tura wa majalisar dattawa ko majalisar kasa. Ko da haka na tabbata akwai abubuwa da yawa da su.
Kuma dalla mayaka kuma nan ɗan aware na ƙasar Kamaru suna hana harkokin gwamnati a yankuna guda biyu da ake amfani da harshen Ingilishi
wanda suke so a ba su haƙin su na gari, suka ce aya ba ka yi ba ba za ka ji da daɗi ba fa.
To bayan haka Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirinsa na ilimi garkuwan dan Adam, sannan mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai mun fara jijiyar cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata wasiƙa jiya Lahadi cewa rahoton kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller kan binciken katsalandan ɗin Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 bai samu wata shaida da ke nuna cewa shugaban ƙasa Donald Trump ko wani da ke alaka da kwamitin campaign ɗinsa ba su haɗa kai da Rasha ba domin katsalandan a zaben 2016. Amma dangane da tambayar ko Trump ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin Mueller ke yi, Barr ya ce rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi, haka kuma bai wanke shi ba. Barr ya fitar da kanin rahoton nan Mueller da aka daɗe ana jira sakamakonsa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa kwamitin yaƙin neman zaben Trump ya haɗa kai da Rasha domin ta taimaka masa. Jiya Lahadi, Barr ya aikewa majalisar dokokin Amurka rahoton bayan da shi Mueller ya miƙa ga ma'aikatar shari'ar Amurka a ranar Juma'a. Yau Litinin Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani babban bincike kan harin da aka kai wasu masallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan wanda ya kashe mutane 50. Binciken da aka fi sani a New Zealand da bincike mai zaman kansa, kuma ba wai kawai yana ɗaukar nauyin gano makasudin abin da ya faru ba ne kaɗai, amma yana gano hanyar da za a iya kare sake faruwar lamarin. Prime Minister Ardern ta ce binciken mai zaman kansa zai binciki maharin da abubuwan da ya yi a baya, sai kuma yadda ake iya samun bindiga mai sarrafa kanta a New Zealand da rawar da kafar sada zumunta ta taka a harin, sai kuma aikin 'yan sanda da na masu leƙen asiri kafin harin ya faru. Sai dai Prime Minister bata bayar da jadawalin lokacin da binciken zai ɗauka ana yi ba, ta dai ce ta fahimci cewa al'umma ba sa son a bar su a baya, suna jiran amsa. Amma akwai buƙatar ɗaukar lokaci domin a gudanar da binciken yadda ya kamata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikici da rikicin siyasa a Sudan da kuma tashin hankali da ke faruwa a wasu bangaren na yankin Afirka ya yi sanadin haifar da dabban yan gudun hijira da suka guje wa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da 'ya'yansu. Yawancin sun nufi Masar, inda yawan kwararar su ke haifar da rashin abubuwan bukata. Daya daga cikin yan gudun hijirar da gababban birnin Sudan Khartoum, El Hadi Usman, ya faɗa murya Amurka cewa ya yi gudun hijira daga Sudan ne saboda tsangwama ta addini. Hadi ya yi aiki a matsayin marubuci kuma ɗan jarida har zuwa lokacin da 'yan sandan Sudan suka fara tsangwamarsa saboda ya yi radda ya koma addinin Kirista. Bayan da ya kwashe makonni a ɗaure cikin cunkoso suna cin alkama sau biyu a rana, an saki El Hadi. Daga nan ne ya gudu zuwa arewacin ƙasar, ya kuma shiga Masar, inda ya tafiya a ƙasa da kuma hawa motar bas har zuwa Kairo, inda ya kwashe makonni yana barci a bakin titi. An shirya Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a yau Litinin, sannan ya koma ƙasar cikin gaggawa. Ya yanke ziyarar tasa ne saboda harin roka da aka kai daga zirin Gaza. An dai shirya Netanyahu da Trump za su ci abinci a gobe Talata a fadar White House, haka kuma zai yi wa kwamitin Yahudawa Amurka jawabi. Yayi alkawarin Isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar ƙarfi a wata sanarwa da ke bayyana sauyi a ziyarar tasa kan abin da ya kira mummunan hari kan Isra'ila. Rokar da aka harba ta fada kan wani gida tsakiyar Isra'ila arewa maso gabashin birnin Tel Aviv, inda ya raunata mutane 7. Sojojin Isra'ila sun zargi kungiyar 'yan bindigar Hamas da kai harin rokar, kuma sun mayar da martani ta hanyar aikawa da sojoji zuwa iyakar Gaza. Daga ƙarshe, kamfanin ƙera jiragen sama na Amurka, Boeing, ya ce ya shirya ganawa da matuƙa jirgi 200 a ranar Laraba, ciki har da shugabannin masu gyaran jirgin da hukumomi a lokacin da yake aikin dawo da jirgin 737 Max bakin aiki biyo bayan wasu haɗari biyu da aka samu. Kamfanin ya faɗi a wata sanarwa cewa yana aikin samun ganawa da duk matuƙa jirgin 737 Max da kuma shugabannin hukumar kula da safarar jiragen sama. Kwamitocin da ke kula da harkokin juna na kamfanonin jiragen sama da hukumar sufurin sama a faɗin duniya da suka jingina jirgin 737 Max a farkon watan nan, bayan da jirgin ƙasar Habasha ya hadari. Binciken bayanan jiragen da aka yi ya nuna ministan sufurin Habasha ya ce akwai alamu masu kama da juna a hatsarin da jirgin Indonesia ya yi a watan Oktoba da wanda ya faru a Habasha. Boeing na aikin sabunta wata manhajar jirgin wadda hukumar jiragen sama ta Amurka ta bukata a yi zuwa wata mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata wasiƙa jiya Lahadi cewa rahoton kwamiti mai bincike na musamman Robert Mueller kan binciken katsalanda da ake zaton Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 bai samu wata shaida da ke nuni cewa shugaba Donald Trump ko wani da ke da alaka da kwamitin kamfen ɗinsa sun yi haɗin baki da ƙasar Rasha ba domin su yi wannan katsalanda a zaben. Dalili kenan da ya sa na tuntuɓi Aminu Yakubu Lami, wani mai sharhi ne a kan harkokin yau da kullum, ga kuma abin da yake cewa.
To, game da wato order da aka ba shi mula da aka yi, wato da aka kirkiro wannan kwamiti na bincike na musamman, aka sashi akai, wato na ɗaya daga cikin abin da aka babba abin da aka ba shi ne bincika cewa ko President Donald Trump ko kuma campaign ɗinsa sun haɗa baki da Russia nan su yi makarkashi a Hillary Clinton, wato su shiga, wato su infiltrating wato process ɗin zaɓe na ƙasar nan. To a game da abin da rahoton da muke samu dai zuwa a yanzu, babu alamun cewa sun haɗa wannan kai da su gwamnatin Russia. To amma kuma akwai wasu abubuwa wanda har yanzu ba mu sani ba, tunda akwai abubuwa kamar cewa ko shi Trump da President Trump wato ya yi neman shiga matsalan bincike saboda lokacin da ya koyi wancan wato tsohon director na FBI ko Comey ya koyi shi saboda wannan binciken ne. So saboda haka akwai abubuwa da yawa, tunda kaga rahoton ga alamu yadda muke ji rahoton ne wato page guda 800 ne, amma wannan kawai wato ya bada sharhi ne akan page 4 ya tura wa majalisar dattawa ko majalisar ƙasa. Saboda haka na tabbata akwai abubuwa da yawa da su, tunda kaga akan wannan babban matsala cewa ko wato ya kore komi saboda ya dakatar da zabe.
To abinda mutane da dama suke mamaki shine idan ka duba a cikin wannan binciken da ake yi akwai mutane wanda yake suna da alaka da ainihin Trump din wasu ma suna cikin campaign dinsa an sabe su sun yi hulɗa da Rasha da sauransu kuma a ƙare a ce ba a samu wani abu wani shaida da ke tabbatar da shugaban ko kuma sun haɗa baki da Rasha sun yi wasu abubuwa daban ba.
Wato in ba an samu cewa shi Trump ne shi da saninsa a kai wannan abun ba ko kuma da yardansa zai yi wahala a hukunta shi. Shi yasa za ka ga wato ai yanzu akwai wasu a cikin wanda suka masa aiki wasu ma sun ɗaya ko biyu sa sun je kurkuku wasu kuma suna kan hanyar zuwa kurkuku. To in su kansu ne kawai suka yi wato don su dalila wa Trump wato zuciya su ga cewa ya ga cewa sun taimaka masa wajen zaɓe don su samu cewa wani mukami a gwamnatinsa. Ba za a in ba a tabbatar cewa yana da hannu a ciki ba wato kamar cewa ya sani kafin a fara kuma ya yarda da shi abinda suke yi zai yi wahala wato a hukuntar da shi. Amma kamar yadda na ce tabbata watakila don zuwa wasu shekaru masu zuwa har biyu watakila zuwa zaɓe na gaba na shugaban ƙasa za a ci gaba da magana da tattaunawa da irin wannan bincike-binciken saboda kamar yadda na ce maka shi wato attorney general ya tura wa majalisar dattawa da kuma majalisar kisa kasa.
To sai dai akwai abinda ainihin majalisun suke kira a kai shine ba wannan shafi hudu da ya basu ba na takaitaccen bayanin sa na farko da yi a suna bukatar a bayyana ainihin baki ɗayan report din ne ga jama'a. Kana ganin hakan wani kokari wannan attorney general yake yi ne don ya boye wasu abubuwan da ba sa so a gani?
Gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda ban san zuciyarsa ba. Allah kada ya san zuciyarsa. Zai yi hakan ne zai yi kuma ba haka bane. Amma kuma dai su ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar kasa duka da Republicans da Democrats suna so jama'a su ga wannan rahoto. To saboda haka aka ga aka fara bincikawa nan ne za mu san daidai me yake cikin wannan wato rahoto na Mula.
To shi shugaban ma ya ce ko wannan rahoto din ya fito a bainin jama'a bai damu ba saboda ba shi da wani abin. To me kake ganin yasa shi Attorney General William Barr yake jan kafa wurin fito da wannan rahoton ga jama'a?
Eh to kasan yan siyasa zai iya yiwa Donald Trump da ya faɗa a fili amma kuma su hada baki da shi Attorney General Barr din ya jan kafansa kafin ya wato ya bada wannan rahoto din.
To menene makoman Trump a wannan dambarwar siyasar da ake?
To sai Allah kare ya sani ba amma yanzu dai yanzu kaga ihun da yake ta cewa ba a same shi da wani laifi ba a sun da abin da yake ta faɗa kenan koyaushe sai dai kawai mu tsaya mu gani nan zuwa shekara guda zuwa shekara biyu na tabbata abubuwa za su fara fitowa in muka ga cewa duka wato rahoton an fitar da shi fili ko kuma mafi yawan su an fitar da shi fili.
To ba da la tattaunawar mu da Aminu Yakubu Lami kenan wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. To bari mu je Jamhuriyar Kamaru inda mayaka in aware suke ci gaba da gudanar da harkokin su wanda ke kawo ma kasuwanci da ma harkokin gwamnati tsaiko a wato jihohi guda biyu wanda ake amfani da harshen English a wannan kasar. To bari mu je ga Awal Garba wanda ya shirya mana rahoto akan wannan batu.
Yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da kawo tseko ga gwamnatin kasar musamman ma wajen garkuwa da manyan ma'aikatan gwamnati da ma dalibai har ma da hana gudanar da harkokin kasuwanci ko aikin masana'antu da kamfanonika na wannan bangaren a kowace ranar Litinin. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Abdulkadir mazauni ne a birnin Baminda headquarter jihar Arewa maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ko wani hali suke ciki a yanzu haka?
Ana yaƙi ake yi to kaga yaƙi na hana abubuwa da yawa to mu ne da muka gani sai mu bi sunna annabi yace lokacin fitina mu zauna mu yi shiru kuma mu ga yadda abubuwa take tafiya mu yi namu a bi decision din mu bi amma yanzu kan wanda suke so a ba su haƙin su magari mu suka ce ai abu ba ka yi ba ba za ka ji da dadi ba fa kowa da kowa yake ba za ka je kasuwa ba ai kai ba za ka yi tafiya ba.
To ya kaman gwamnati ba ta kawo muku wani gudunmawa ko taimako wajen ganin cewa
ba wani abin da suke yi a tsara suke su kama mutane in kai magana a kama ka in kai wannan zo a harbe ka in aka yi dan fitina a cikin anguwa an tafi a zo a kona mutane gidaje a kashe mutane to aikin su kenan yanzu muna bi masu zuwa kauye su fasa kantuna su yi taka gwamnati kam yanne halin su kamar mu gani ba mu ga aniyan tsayar da wannan abin ba mun ka tambaye ni muna gani su ne masu ke ƙara wutar akan abin sabila kaga sojoji suna jin daɗi a bayan wannan abin ba dama.
Na'am, to yanzu majalisar ɗinkin duniya ko wasu ƙungiyoyi na duniya ba su kawo muku wani taimako ba ko agaji?
To wanda suka wanda aka kokona musu gida waɗansu da suka bar garnukan su suka je wani ƙauye daban ko wani gari daban sai ana ɗan taimaka musu majalisar ɗinkin duniya nake ji ta ɗan taimaka musu da ɗan abinci da wanne wanne amma to amma a maganan a sasanta wannan abin a yi turhu ko ya za a yi kan su ba mu ji ba.
To me fatanku a yanzu haka a can ɓangaren na Baminda me fatanku ku?
Fatan mu shi gwamnatin Cameroon din su bar mutane nan da suka kama a Fulana bare wanda suka je suka ɗauko daga Najeriya nan inda sun bar su zai hankalin mutane sai dan kwanta kuma a sake kowa da kowa da aka kama shi game da wannan abin ya cire sojojin shi sojojin ne suke ƙara wutan ne cire sojoji sai a zauna a yi magana don kaga in ya so a yi faɗa ko shekara 100 ne za a dawo a yi magana za a dawo a zauna kan saboda a yi magana inda ya san da haka nan da sai wannan yanzu. Sai wannan yanzu da mutane suna mutuwa mutuwan ya yawa wahalan ya yawa kamar yanzu haka na gida muke ba mai fita
da wani rana ne ba kwa fita ku gudanar da kasuwancin ko harkokinku?
Litini dugon Litini kuma ran da ake kai shugaban yan garin kotu sai a ce kada fita.
Na da mijin ta bakin gwamnan jihar ko waɗansu maƙarabansa amma abin ya faskara wannan tashin hankali dai da ƙasar jamhuriyar Kamaru ta tsunduma a ciki ga dukkan alamu wankin hula yana neman ya kai gwamnatin ga zuwa dare. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Tuma dalla a gaida Muhammad Awal Garba sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan Washington ga Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwan ɗan Adam.
Ilimi garkuwar ɗan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan lokacin za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Jafar Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda yake ma al'ummar jihar Kaduna albishir akan wasu sababbin tsare-tsare da a gwamnatance suke da su domin inganta ilimi a jihar.
Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne, ilimi dukiya ne.
Fatan gwamnati shine waɗannan wuraren da yake ba su da daman over the years sun samu matsala wurin samun malaman da ya kamata su zo wurin kuma yawan da ya kamata za su sami malamai yanzu a nan. Na uku shine kanshi in ka lura makarantun da suka fi lallacewa sosai shine irin waɗannan makarantun da suke ƙauyuka. To an shiga daga 2016 da muka fara aiki zuwa ƙarshen Disamba na 2018 an samu gyara karatu wurin 500 a jihar Kaduna. A su waɗannan makarantu guda 500 ɗin yawancin su kusan alƙalaman da suka ba mu kusan kashi 40% a cikin karkara suke. To wannan ba ƙaramin dabara ba ce. Dabara na farko shine iyaye da suke ganin da me zai sa in kai yaro makarantar da ba kujera da zai zauna ko kuma ba marifi a saman ɗakin da yake zaune ko ko allon ma da ake rubutu ya lallace ba allon ba kuma alli da za a yi rubutu a kai. Kaga yanzu sun samu ƙwarin gwiwan ganin cewa makarantun nan zai sa ya ba su sha'awan kawo yara yara kuma su zauna su koyi darussan da ake so su koya. Ta nan ƙaurin suna da muka yi a arewa da duniya gaba daya wato jihohin arewa sun yi ƙaurin suna wurin yawan yara waɗanda ya kamata su zama a makaranta amma ba su a makaranta, wato out of school children kenan. Wannan muna ganin in Allah ya da an fara a jihar Kaduna, an fara da san wannan matsala kai tsaye saboda waɗannan gyare-gyare da aka yi da kuma inganta fannin ilimi wurin tabbatar da cewa an samu ƙwararrun malamai a makarantun zai sa a samu raguwan waɗannan out of school children ɗin har ma insha Allah nan da shekaru uku masu zuwa a wani tsari da muka yi za a daina kiran sunan jihar Kaduna a cikin waɗannan layi na waɗanda ake da matsala irin ta wannan out of school children. Domin sami haɗin gwiwa kuma daga hannun a bankin duniya ta wani program nan da aka fara na BESDA, shi kuma ɗazunan da safe ma muka buɗe wani taro na ƙara ma juna ilimi da jihohin arewa guda takwas suka haɗu su a nan. Tallafi da bankin duniya ta bada shi ne ake son a duba work plans da muka riga muka yi a ga cewa lallai kowace jiha tana da ta kama bakin zaren sabon shekara, kuma muna da sabon budget, sannan kuma Allah cikin ikonsa abubuwa sun fara daidaituwa. To mun gama shiri tsaf da ganin mun ci gaba da wannan ciyar da yara daga aji 4 zuwa 6 saboda ya zama da cewa duka a fallon matakin primary kowannen su yana samun wannan garabasa da ake badawa domin taimaka ma iyaye. Amma lura da wani abu da aka shigo da wannan tsari wanda ke shine ma ya kara ba mu kwalin gwiwan cewa a ci gaba da shi. Tunda aka fara fito da wannan dabara daga 2016 daga ƙarshen 15 aka ci gaba amma ya fi fitowa fili a 2016 mun dingi samun ƙarin ɗalibai da suke zuwa makaranta. 2017 an samu lokacin da aka yi census na makarantu da ɗalibai da suke wannan makarantun mun samu ƙarin wurin yara 500,000 wanda aka samu increase a enrollment rate nasu. Ato kuma bare da muka sake zuwa aka yi wannan annual school census shi ma ya sake nuna mana cewa lallai an ƙara samun ƙarin alƙalima na yara da suke makarantun. To saboda wannan rahoton bai fito ba ana ƙara tace shi ta ingantaccen hanyoyi saboda duka alƙaliman da muka bada ya tabbatar da cewa koda waɗansu masu zaman kansu ma suna da sha'awa suka je suka bincika za su ga cewa wannan abu gaskiya ne. To Allah da zuwa ƙarshen wannan watan shi ma wannan rahoton zai fito. To kaga an samu nasara, ana samun ƙaruwan yaran da suke fitowa, sannan kuma tsayawan su gama makarantar shi ma ya ƙara ƙaruwa. Da can zaka ga wanda ka ɗauka a primary 1 shekara mai zuwa sai ka ga waɗanda za su je aji 2 ka zubar da mutane da yawa sai ka neme su ka rasa. To shi yasa ake yawan samun waɗannan out of school children ɗin da muke da su kuma suke zama matsala ga al'ummar.
To yanzu kana so ka ce min kenan wannan wani albishir ne kake yi ga al'ummar jihar Kaduna na cewar nan da ɗan kwanaki kaɗan wannan tsarin da ake da shi na ciyar da yara abinci a makaranta zai ci gaba kenan.
Wannan gaskiya ne, ƙwarai da gaske.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Ja'far Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin
towa da Allah a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Sai dai kada shafa har yau dai ana ci gaba ne da sauraron waɗannan shirye-shiryen a nan Washington DC. Yanzu ga wannan sako.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaje a ita kashe su a banza, ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don haƙƙin mu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wajen Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. ga masu rarren shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Niger. Za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamma.
Haka yake sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sakonni da ka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Gambo Barau Fatiskum, tsohuwar kasuwar Fatiskum a jihar Yobe, Nigeria, inda ya ce, "Salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. Ku miƙa min sakona na jan hankali da shawara wajen ƴan uwana matasa da garuruwan da aka sake zaɓuɓɓuka da su yi wa Allah da Annabi su guji neman tayar da hankalin jama'a akan sakamakon da aka faɗa. Wallahi ba mu da inda ya fi garuruwan mu muhimmanci, kuma ya kamata mu sani cewa akwai rayuwa bayan zaɓe. Don haka wanda muka gani yana neman tayar da hankali, mu gaggauta miƙa sunansa wajen jami'an tsaro don gudun kada ta jawo mana wani tashin hankali. Muna zaune lafiya da fatan za mu kiyaye, za mu ɗauki ƙaddara ga duk waɗanda ba su samu nasara ba. Daman zaɓe ya gaji, akwai nasara akwai faɗuwa. Allah Ubangiji ya zauna da ƙasarmu da jihohinmu da garuruwanmu lafiya. To amin. Ga kuma saƙon Sani mai lange-lange Yalwa Yauri da Rilwani Sa'idu Gayari da Hamza Galadima birnin Kebbi, su kuma suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jinjina wa tawagar jami'an aikin ceton ƙasar Sin da suka nufi wajen mahaukaciyar guguwar Mozambique. Da fatan sauran ƙasashe za su yi koyi da su." Sai kuma saƙo daga Alhaji Abbas Baffa, jihar Bauchi a Nigeria, shi kuma ya ce, "Hakika kiran da kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa Pengasan ta yi wa gwamnatin tarayya domin jan hankalinta akan ƙara kuɗin wutar lantarki, hakan ya yi daidai. Da fatan gwamnatin Nigeria karkashin jagorancin shugaba Buhari za ta ji wannan kiran da wannan kungiyar ta yi mata domin sassautawa talakawa." Sai kuma sakonmu na ƙarshe daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Azamfara, shi kuma ya ce, "Sakamakon zaben gwamnan jihar Kano da hukumar zaɓe ta bayyana gwamna Ganduje a matsayin wanda ya samu nasara, ya nuna cewa magudan zaɓe na daɗa samun wurin zama a Najeriya."
To ba da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonni muku, ba insha Allah za mu kawo muku. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a takaice.
To a takaice, baba babban attorney general din Amurka William Barr ya faɗi a wata wasiƙa jiya Lahadi cewa rahoton kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller kan binciken katsalandan din da Rasha ta yi a zaben 2016 bai samu wata shaida da ke nuna cewa shugaban ƙasa Donald Trump ko wani da ke alaƙa da kwamitin din campaign ɗinsa ba su haɗa kai da Rasha ba domin katsalandan din a zaben. Amma dangane da tambayar ko Trump din ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin Mueller ke yi, Barr ya ce rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi, haka kuma bai wanke shi ba. Yau Litinin Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani babban bincike kan harin da aka kai wasu masallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan wanda ya kashe mutane 50. Binciken da aka fi sani a New Zealand da bincike mai zaman kansa, kuma ba wai kawai yana daukar nauyin gano makasudin abin da ya faru bane kadai, amma yana daukan gano hanyar da za iya kare faruwar hakan nan gaba. Rikici da rikicin siyasa a Sudan ta Kudu kuma tashin hankali da ke faruwa a wasu bangare na yankin Afirka ya yi sanadiyar haifar da dabban ƴan gudun hijira da suka gujewa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da ƴaƴansu. Yawancinsu sun nufi Masar, inda yawancin kwararar suke haifar da rashin abubuwan bukata.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da daddare za a je mu dauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham, da injiniyan mu na wannan la'asariya Cornelius Baba Yakubu Bakire ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai a dakaci shirin yau da gobe. Assalamu alaikum.